بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانفع به الإسلام والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالمالك المتفذذ في الجنود الذي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما شاء، فكلها تحت عبوديته وقهره، وتكتسب منه الإقامة والزير، وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فهو ملكها وهي المنفذة لما يأمرها به، القابلة لما كان يأتيها من هديته، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته، وهو المسؤول عنها كلها، لأن كل راع مسؤول عن رعيته كان قصدي، لأن كل راع مسؤول عن رعيته كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنفس به الناسكون. ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه، أدلب عليه بالوساوس وأقبل بوجوه الشهوات إليه، وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده به عن الطريق، وأمده من أسباب الغي ما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصائب والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق، فلا نجاة من مصائده ومكائده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى والتعرض لأسباب مرضاته، والالتجاء القلب إليه وإقبال عليه في حركاته وسكناته، والتحقق بذل العبودية الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين، وحصولها سبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين وإشعار القلب
وإشعار القلب بإخلاص العلم ودوام اليقين. هكذا عندي
خطأ.
طيب خلاص، شكرا، بارك الله فيك ونفع الله بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبون يتعلم يوم الوديع لألا سبحانه وتعالى بيتاك أدام أولا سافيا صلاح دي 21 وتم محرم شكرا تدبو للي حدود 38 وحجر من لألا صلى الله عليه وسلم wanda kuma shine 23 ga watan 10 a shekara ta 2016 da lissafin nabiya darasin mu nabiyar kenan a littafin Idafatul Lahfan na Malam Ibn Qayyim al-Jauziyya. Mun fara kaya tunan ko ce inda muka tsaya a makon da ya gabata wajen maganar da malai yake akan muhimmancin zuciya yadda take a jiki. Amma za mu dan matsa baya da hadithin da muka tsaya a kansa: ala inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasad kulluhu. Nan muka ce za mu tsaya tashi ku yau, wato mu faro daga farkon fakara da take da alaka da wannan, saboda zancen yafi dadin mikewa kamar da muka ji mana ya karanta. Malam Ibn Qayyim ce: walamma kana al qalbu li hadhihi al a'dha'i kal maliki al mutasarrif fi al junud, yayin da zuciya ta zama matsayinta dangane da waɗannan gaɓuɓɓan jiki kamar sarki ne wanda yake tasarrufi, yake jujjuya runduna, wato a ƙarƙashinsa su suke karɓar umarni daga gare shi. Allazi tasduru kulluha an amrihi, waɗanda duk abin da suke yi suna yi ne daga umarninsa. ma'ana motsinsu da tsayawarsu sai sarki ya bada umarni ba haka sojoji suke ba yace su fita yake su fita yace su zauna su zauna to kamar yadda mai sarauta ko mai shugabanci yake da sojojinsa haka zuciya take da gabobban jiki zuciya ita ce shugaba abinda aka tasassaka kuma ta ga ya dace ayi ta tafi zuwa gare shi sai za ta bada umarni a bangarorin jiki su aikata kafa ta taka hannu ya taba ya dauka ido ya gani sannan kuma sauran abubuwa duk su auku Allah madauke kyauta yace wa yasta'minu fi ma sha'a kuma yana amfani da su cikin abin da yaso shi shugaba to haka zuciya ma take cikin abin da take so za ta yi amfani da dukkan kowace gaba fa kulluha tahta ubudiyatihi wa qahrihi dukkanin su waɗannan gabubba din suna karkashin bautarsa kaman bayinsa ne shine ke gudanar da su kuma suna karkashin rinjayensa wa taktasibu minhu al-iqamata waz-zayga daga zuciya gabubban jiki suke samu ko dai su miƙe akan hanya su kintsu ko kuma su karkace su bata wa tattabi'uhu fima ya'qiduhu kuma shi suke bi ma'ana ita zuciya waɗannan gabubba suke bi a fima ya'qiduhu min al-ajm aw yahulluhu cikin abinda ita zuciyar take kullawa na wani abu ko kwaran wato shiri a zuci ko yanke shawarar da ai wani abu aw yahulluhu ko kuma abinda zuciya din take warwarewa ta fasa ba za ta yi ba ma'ana duk abinda zuciya take za ta yi ta kudurce akan yin sa gaba gabe ba tare da tantama ba to gabobban jiki suna bin abin da zuciya take yi haka nan kuma in zuciya take ta fasa ta warware ba za a yi ba to haka nan dai gabobban jiki su ma ba za su yi ba qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ku saurara inna fil jasadi mudghatan lalle akwai wata tsoka a jikin mutum idza salahat salaha al jasad kulluhu idan ta kintsu ta gyaru ta miƙe ta zama kalau to gaba ɗayan jiki shi ma zai gyaru wa idza fasadat in kuma ta baci ta lalace ta samu corruption shine asalin fasadin da ake nufi kenan ma'ana ta gurbace ta lalace ba wai lalacewar rashin lafiyar da za a je gun likitan asibiti ba cardiologist take bukata ba tana bukatar qur'ani tana bukatar shiriya daga Allah to shi ake nufi anan idan ta gurbace ta lalace fasada aljasadu kulluhu to dukkan jiki shi ma sai ya gurbace ya lalace sai a samu tabarbarewar al'amura idan zuciya ba ta da kyau hannu zai tafi ya sata in zuciya ba ta da kyau farji zai zina ko ya liwafi dai haka mana duk wani bangare da yake yin wani abu da ba daidai ba saboda bacin zuciya da lalacewarta da karkashewarta daga hanya sai kowanne ya aikata abin da ba daidai ba fa huwa dan haka ita zuciya malikuha ita ce sarki na gabubban waɗannan wato waɗannan gabubba na jiki wahiya su kuma waɗannan gabubba almunaffizatu sune masu zartarwa lima ya amuru ha bihi da abinda shi ko ita zuciya take umartar su da shi duk abinda zuciya take umarni su kuma sune masu zartarwa haka dai suke yadda dai bawi kamar yadda dai ambata misalin nan ya yi daidai cewa kamar yadda komanda ko shugaba zai ce sojoji ku fito yaki sai su fito ku zauna a gida su zauna kai wane kai ne a dama kai wane kai ne a hagu kai ne a baya wane ne a tsakiya ba haka ake tsatsarawa ba to haka gabubba suke zuciya ita ke tsatsara kowanne abin da zai je yadda dan adam in ya kalli abu misali zuciyarsa za ta yi shawarar ta je ta aikata misali ya kalli wani abu marar kyau ta hanyar kallakallan banza da suka rinjayi zukatan mutane a zamanin yanzu mutum ya buya a ɗakinsa daga shi sai ubangijin da ya halice shi maimakon ya ji tsoron Allah sai ya ɗauko wani abu yana kallo na batsa ya hayyaja shi ya harzuka shi akan biyan bukatarsa ta farji wannan abun kuma ya sa ya je in ba shi da aure ya yi tunanin zina ko liwatsi wannan abun duk me yake haifar da shi zuciya ce ta lalace idan ta zuciya ta zama ta lalace to sauran jiki kuma duk sai ya aikata abin da zuciyar nan take so alqabilatu kuma waɗannan gabubba su ne alqabilatu masu karɓa lima ya'tiha min hadiyatihi ga abinda ya zo musu na kyautar da ita zuciya take ba su, zuciya za ta ba su abinda za ta ba su, su kuma su ne masu karɓa duk abinda ta zo da shi, su ne kawai karɓa za su. Wala yastaqimu laha shay'un min a'maliha, babu wani abu na ayyukan gaɓuɓɓa da zai miƙe, hatta tasdura an qasdihi, har sai sun zama cewa sun fito ne daga manufar ita zuciya, ma'ana zuciya ita ce mai tsara manufa, su kuma gaɓuɓɓan jiki su ne masu zartarwa su miƙe su aikata ko menene zuciya take so, wa niyyatihi da kuma niyyarsa, wato niyyarta. Wa huwa ita zuciya har yanzu ita ce almas'ulu anha kulliha, ita ce shugabansu, ita ce mai kiyaye su dukkaninsu, ita ce jagorar da za a tambaya. Li'anna kulla ra'i, domin ko dama ai duk wani makiyayi mai kiwo mas'ulun an ra'iyatihi, abin tambaya ne nauyin dukkan abubuwan kiwonsa akan wa yake, akan sa yake. To haka zuciya dukkan gaɓuɓɓan jiki nauyinsu, shugabancinsu, jagorancinsu, jansu zuwa ga daidai ko karkatar da su zuwa ga ba daidai ba, duk a kansu yake. To tunda abin haka yake, kun ga inda yace wallan ma kana a farkon jumla ko a farkon fiqara nake so in ce, daga farkon fiqara yace wallan ma kana alqalbu, yayin da zuciya ta zama kaza ita lamma kuma shartta sharadi ce. To ina jawabi, shine yanzu yace kana ihtimami bi tashihihi wa tasdidihi aw la ma'tamad alayhi saliku. To nan muka zo kan jawabi, sai ce tunda ko haka matsayin zuciya yake a jikin mutum dangane da kuma alakarsa da gaɓuɓɓan jiki, to kana lihtimamu bi tasihihi, lalle himmatuwa da mai da hankali da gyaran ita zuciya, wa tasdidihi da saita ta akan hanya, aw la ma'tamad alayhi saliku, shine mafificin abinda masu shiga hanyar da za su kai zuwa ga tsarkake zuciyarsu, masu tafiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana masu bautar Allah, shine mafi girma, mafi cancantar abinda za su dogara gare shi wajen abinda za su aikata, ma'ana babu abinda yake da muhimmancin irin a tsaya a gyara zuciya. Duk mutumin da bawan Allah ne, ga mukowa dukkan muku bayan Allah, to duk mutumin da yake son tafiyarsa a wannan rayuwa ta duniya daga inda yake ya tafi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma a bashi sakamakon shiga aljanna, wannan shine ma'anar suluki, dabi'a, yadda zai shiga, dabi'ar da zai shiga ya amfani da ita wajen neman tsira a gun Allah. Kun gane abin da ake nufi? To babban abin da ya kamata ya mai da hankali da shi shine gyaran zuciyarsa. In zuciya ta gyaru, sauran abubuwansa za su miƙe su gyaru, in ta ɓaci abubuwansa duk za su ɓaci. Don haka al-ihtimamu bi tashihihi wa tasdidihi aw la ma'tamad alayhi salikun wan nadaru samaji wan nadaru fi amradihi, da kuma dubi da bincike, annabar nan yana nufin al-bahth, yin bincike fi amradihi dangane da wato cututtuka na zukata na zuciya, wa ilajiha, da kuma magungunan da suke amfani wajen waɗannan cututtuka din, a hamma ma tanassaka bihi nasikun, masu ibada suke yin ibada da shi, shine mafi muhimmancin abinda masu ibada suke bautawa Allah da shi. Kun gane dalilin can as-salikuna wan nasikun, menene abin da kamata su kuma da hankali a kansa? Gyaran zuciya da kuma bincike akan cututtukanta da abin da ke maganin waɗannan cututtuka. Kun da fahimci insha Allah abin da ke nufi. Sai ce wannan ma alima aduwullahi iblis, shi kuma iblis aduwullahi maƙiyin Allah, yayin da ya san annal madara alal qalbi, cewa kai kawo din cin nasara da duk inda za a je a dawo ko a cin nasara ko a faɗi, to yana kaiwa ya kawo ne alal qalbi, akan zuciya, ma'ana asalin santar da ake kallo wajen sanin an tsira ko ba a tsira ba, ana miƙe ko ba ko a karkace, duk yana tare da zuciya, wali itimadu alaihi ko wali itimada alaihi, da asalin zancen shi ne annal madara alal qalbi wa anna la itimada alaihi. Yawwa, wato yayin da shaidan ya riga ya san cewa komai da komai ya tattara ne yana da alaka da zuciya, kuma dogaran mutum wajen cin nasararsa a wannan rayuwar da kuma rayuwar da za ta zo nan gaba shi ma ya dogara ne akan zuciyarsa to yayin da shi shedan ya san haka ajlaba alaihi bil wasawisi sai tattaro rundunarsa shine ajlaba yawa wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika ko mana ka tattaro musu ka kintso musu ka je kai musu taren dangin duk rundunarka shine abin da ake mai da ajlib yawa sai tattaro duk rundunarsa alaihi akan zuciya bil wasawisi ya jefa mata waswasi ya sa zuciya ta rika kokonton Allah din ma akwai shi ko babu addinin da ya faɗa qur'ani da ya magana a ciki gaskiya ne ko ba gaskiya bane manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya abin yake wannan waswasi iri iri haka shedan zai zo wa mutum haka waswasi a cikin ibada waɗannan abubuwan dan ne saboda kawai shedan ya halaka mutum ya kauda shi daga hanya ku duba dai ba abin da ya kai irin alakar mutum da Allah wajen sallah in aka kira sallah duk sallar da za a kira ana cikin kiran sallar nan shedan zai kama hanya ya gudu shi ba abin da ya tsana irin yaji ana kiran sallar a lokacin kuma wanda yake kwance a gado bai taho ba bai tashi ba kamar sallar asuba sai je gun sai ce ba komai da sauran lokaci irin ya farka ne ya kalli agogo sai ce a yanzu na a kira ma za ka yi dan ƙara minti biyar sai kuma ka tashi kai alula sai ƙari ba zai ji komai ba sai an yi sallama duk shedan ne yake wannan bai haƙura ba in aka tayar da sallar kuma zai sake dawowa yana da wani ɗansa a cikin zuriyarsa sunansa khinzabu khinzab shi kuma aikinsa ya shiga zuciyar mutum a lokacin da yake sallah ya sa masa kokonto da zancen zuci duka kawai saboda ya karkatar da kai ya hana ka wato nutsuwa da ganawa da ubangijinka to kun ga kenan a babu abokin gaba da ya kai wani lokacin da kake son shiriya kake son miƙewa kake son aikin alheri kake son ka dace a wurin ubangiji lokacin shi kuma zai shiga zuciyarka tunda Allah ya ba shi damar shiga zuciya wannan shi ne hatsari kamar da muke magana shedan ya samu tamakkuni akan dan adam ta bangare kamar biyu na farko Allah ba shi damar tashakkuli yana da damar da zai canza halittarsa ya koma wata daban yana da damar da zai koma iskar da zaka shaka yana da damar da zai zama dan karamin wani abu yar dabba kankanuwa dan wani kwaro ya fada cikin ruwa maka sha baka sani ba ya zama dan hinken nan ya zama babba duk zai iya abu na biyu sai ya samu damar cewa kame da Allah yake ba mu labari innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna shi da zuriyarsa suna ganin ku kuka ba ku ganin sa duk ku abokin gaban da baka san me yake kintsawa ba a jiki ba za ka gan shi ba yana ganin ka baka ganin sa ai an fi karfin ka baka da wani abu la haula laka wala quwwata illa billah baka idan ba komawa kai zuwa gurin Allah kana neman taimakon ka kana neman agajin sa kai da bidawami zikri wal alaqati billahi tabaraka wa ta'ala al mukhlisa fa koma da alaka mai ikhlasi da Allah subhanahu wa ta'ala to baka da zancen tsira tsakanin ka da shedan ya fi karfin ka halaka ka kawai karamin aiki ne a wurin sa tun muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin sa to yayin da ya san wannan ajlaba alaihi bil wasawisi wa aqbala bi wujuhi ash-shahawati ilayhi sai tun karo shi da fuskokin sha'awa duk abin da dan adam yake so na sha'awa zai taimaka masa ya nuna masa abin ya zama yana da kyau shine sai yake cewa wa zayyana lahu min al-ahwali wal a'mali ma yasudduhu bihi an at-tariqi zai kawata masa halaye yanayi daban-daban da ayyuka daban-daban irin abinda yasudduhu bihi an at-tariqi da shi zai amfani wajen kauda shi da kange shi da hana shi bin hanyar da Allah madaukaki yake so shi ya bi kullun Allah madaukaki ya barwa shi shedan ban ce ya bar masa ba ya ba shi wata dama ta tazyini tazyini shi ne kawata maka mummunan abu duk irin muninsa sai kai kaga kyansa yanzu kai ga mummunan abu mafi munin abu irin shirka ko Allah madaukaki ya halicce ka ya samar da kai bayan da babu kai kuma duk wata ni'ima a duniya shike maka kuma kame da gama ya ga mana a cikin alqur'ani mun karanta wannan darasin kashfu shubuhat in aka tambaye ka waye ke maka wannan baiwar waye ke maka waye halice ka waye kaza baka da ikon ka ce wani ne shi zaka ce amma duk da haka shedan ya samu wata kofa ya zanyana wa dan adam cewa to ai kai mai rauni ne kaga kai in radio kai mai rauni ne kai mai kazanta ne baka da damar da zaka sadu da Allah kai da shi ka kama wani mana sai baka dabara cewa in ka kama kafa da wani to a lokacin alakar taka da Allah za ta fi sauki daga nan ya halaka dan adam ya koma yana girmama dan adam dan uwansa ko wani malami sannan garin girmama shi kuma sai koma yana bauta masa kun ga yadda shirka ta tauki har shirka ta zo tai saukin da mutum zai tafi ya jejeje ya sassako ice ya sassako dutse ya craving ya kwakwalo abinda zai yi ya gina gunki da kansa sai ya hoton wani mutum da yake girmama sai sa shi a gabansa jiya kafin ai wannan abun babu shi yau ya je ya sassako shi ya kawo ya aje a kofar gidansa ko a cikin gidansa kuma sai ya masa sujada kawai saboda shaidan ya nuna masa cewa wannan ai shi ne wannan malamin da kake girmamawa in ka bi ta hanyarsa ka kama kafa da shi shikenan Allah zai baka zai cece ka Allah zai taimake ka ka shiga aljanna don saboda kai kana da kazanta ba za ka iya fuskantar Allah subhanahu wataala ku duba wannan abun wato kai ka ce kamar yadda Allah mai sifanta shi ka baiti la ankabuti dabaran da shaidan ke amfani da ita ya kawata wa mutum shirka kamar zare wannan yanar ta gizo-gizo wajen rashin karfinta a hujjance wajen rashin abin a iya dogaro da ita amma duk da haka sai ga mutum yana alfahari yana ce me yasa kake bauta ga ai waɗannan in ba su ai ba za mu rayu ba in ba su ba cin nasara ai su ne manyan da sai an kama kafa da su cikin mutum ya koma yana bautar waliyai yana bautar shehunai yana bautar kabarinsu ko yana bautar gunkinsu a wurin waɗanda suka ɗauki wasu abubuwa ɗin suka sa tsakaninsu da Allah irin waɗannan al'amura ɗin kaga dai muni irin muni shirka amma har za ta yi kyau abun wani kullum ina tashi wannan abun nakan ji zafin in ga mutum mai hankali irin wanda ya karatu a wani bangare mai zurfi har ana dogaro da shi kuma amma ka gaji yana dogaro da irin waɗannan abubuwa falsafar indiya kullum nakan ba ku misali da ita yadda mutumin indiya da tunaninsa da kwakwalwarsa babban injiniya ya kirkiro wasu abubuwa na waya ɗin nan da na meye amma ya ga saniya sai sun koya mata sujada me ya faru har mutum kamar irin gandi ana cewa yana cewa shi a saniya ta fi uwarsa muhimmanci saniya a wurinsa ta fi uwarsa da ta haife shi muhimmanci sai aka ce to ya aka yi su ce wai uwarsa da ta haife shi shekara biyu a shekara biyu kawai ta shayar da shi nono ita kuwa saniya in dai tana nan har abada tana shayar da shi nono kun gano nan wancan ya za a yi dan adam wannan tunanin duk wata falsafa ta sa har ya gaisa ka iya yadda da cewa wannan abun magana ce da hankali zai karbe ta to in ba ta zuyi ne na shaidan ba babu mai yin wannan a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala yakan bayyana mana magana ta zuyi ne ko ya faɗi cewa wani lokaci in mummunan abu ne sai mu ga ya ce shaidan ya zayyana musu وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ko idan ku abin kirki ne galibi Allah madauke kan fadi shine yake zayyana wa mutum ko habbaba ila walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan ulaika humur rashidun da haka sai mafiya inda bai fadi waye mai aikin ba sai fadi kamar wazuyina wazuyina lakum saboda ya dangana abin ba gare shi mubashara sabbi dan Allah madauki ba a dangana sharri zuwa gare shi wani gun kuma yazo da umumi wa kadhalika zayyana li kulli ummatin amalahu thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malu kuma dake a suratu al-an'am min aythu al-umum wanda ana nufin umumul mashi'a da khalqin sa wa ana tazyini ne wanda wala ini kauni ko shar'i kauni yawa wanda yake kuma mummuna ne to zai dangana wa shaidan ko kuma abgina shi lima lam yusamma fa'iluhu ba a bayyana wane ne ba amma Allah subhanahu wa ta'ala tazyinin sa kullum zai zayyana maka to ya abin yake kasancewa malamin kai zai ga mana can cikin littafin nasa zamu go kan wannan magana ta zini din insha Allah yana cewa abin yana kasancewa ne in Allah ya baka tawfiki kuma zuciyarka tana son gaskiya tana binciken gaskiya tana so ta shiryu to Allah mu dauki sai zayyana maka abin kirki sai ka bi shi mun bai sabu idan kuma mutum baya binciken gaskiya ya kiye bincika ga ta gaban sa ya kaule hankalinsa baya kulawa da ita fa yakhdhuluhu Allah sai Allah ya bar shi asalan khudlan ma'anarsa shine a barka a kite makonka shine ma'anar khudlan mu a Hausa muka fafara shi a ce sai a tabar da shi ba tabarwa sai ba kawai a barka ba tare da taimako ba to in ku aka bar mutum ba tare da taimako ba badala an ya'ti Allahu fi madadihi wa aunihi ya'ti aduwullahi fi madadihi wa aunihi sai shedan makiyin Allah sai zama shine zai zo ya jaka tunda Allah ya kyale ka bai taimake ka ba mun fahimta mu da haka idan ka ga tazyini daga shedan to Allah ne ya kyale mutum bai taimaka masa ba sai shedan ya biya kayan sa idan kuwa mutum yana son gaskiya yana bibiyar gaskiya yana da nufin ya samu gaskiyar ya bita to sai Allah madauki ya tallafa masa sai ya bashi tawfiki kuma sai zama tazyinin da zai zo masa daga Allah ne subhanahu wa ta'ala yassara Allahu amrana to ya ka samu wannan sai ya ce wa amaddahu min asbabil ghayyi zai kuma taimaka masa shine amaddahu ciwa shedan zai taimakawa zuciyar dan adam ya karfafe ta bi asbabil ghayyi shine ma'ana min asbabil ghayyi zai taimaka masa da sabubba abubuwan da suke jawowa karkacewa da barin hanya bima yaqta'uhu an asbabit tawfiqi irin abinda shi kadai ya wadata ya isa ya yanke shi daga sabubban tawfiqi ko kullun aikin sa dama sabubba duk sababin da zai saka karkata shine abinda shedan zai kawo maka ka tashi zaka masallaci ya hana ya gito da wani abu da wani tunani kila kai ma yan kallo ne kana cikin kallon wani abu sai ka sai bari ka bari a gama tukuna ko an kira sallah ana bon tsakanin wani da wani ko wani da wani kungiyoyin nan dai da Allah ya jarrabu zukatan mutane a zamanin yanzu da girmama su da bin su na duniya waɗanda ma baka san su ba mutum ya damu da wannan yana kallo an kira sallah sai ce bari a gama shikenan sai ya tsaya sai an gama shedan ya ci nasara a kansa ka ganin yayi kokari ya bi ta hanyar asbabul ghayy ya kawo maka me ya sababin ghayy a nan kallon waɗannan irin abubuwan shagaltarwa ne sababi ne ko ya kawo maka kallon abubuwan da ba masu kyau ba haka ko wani abokinka wanda zai hana ka da'a ya zo ya damfare maka ya liƙe maka a lokacin da kake son wani aikin da'a ya dame ka da wata hira zaka je kai aikin alheri ya hana ka ka dauko wani abu kana so ka taimakawa yan uwanka da yan uwa na jini da yan uwa da zaka samu ladar ta hanyar taimakawa sadaka sai ya hana ka dan me zaka zo kullun kai sai kaman dolo komai naka kai ta bada shi sai ya hana ka duk wannan yana cikin sababin gari kai ba zai zo maka kamar shedan ba zuwa zai ce assalamu alaikum ni ne shedan kuma so nake in hana ka bin kaza da kaza ba haka yake ba inda haka yake akwai ya gane shi sarkafan zuciyarka ne shine wannan abu yau zuciyarka zai shiga tunda annan da Allah ya ba mu labarin cewa shedan yajri fi ibn adam majra dam shedan yana yawo a cikin dan adam irin yadda jini ke yawo duk wasu bangarorin kafilar da suke yada jini a bangarorin jiki daga zuciya su zagaya shi a zagayo ya sake kun dai san wannan sake din yawa to yadda jini yake yawo a jikinka haka shedan zai shiga wannan gaba ya karfafe ta ta aikata kaza ya shiga wannan gaba zuciya dama daga nan ake dauko sako to dole ne sai mutum ya roki Allah madaukaki taimako akan rinjaye akan shedan in ba haka ba sabubban karkacewa su ne kawai abin da zaka samu daga shedan ba zai kawo maka sabubban tawfiki ba bal abin da zai shine ya samu hanyar da zai yanke ka daga sabubban da zaka samu gamdakatar da tawfiki daga Allah wana sabalahu min al-masa'ib wal-haba'il ma in salima min al-wuqu'i fiha lam yaslam min an yahsul lahu biha at-ta'wiq wana sabalahu zai kuma kafa masa haka zai zo kakkafa min al-masa'ib na wato tarko والحبائل da igiyoyin sa da yake so ya kama kai daure ka da su shine dai tanku hanyoyi da zai bi ko da sunan raga sai ko ma ba raga ba duk tanku dai da yake da shi da zai amfani da shi zai zo ya maka amfani ya kafa maka su ma in salima min al-wuqu'i fiha irin yadda wadannan abubuwan suke aiki shine in mutum ma ya tsira bai auka cikin wannan tarkon ya kama shi ba yanzu misali aka sa tarko akan hanya tarko irin akwai kun ga akwai iri iri akwai na kama dan adam akwai na kama bera akwai na kama gafiya kun san shi kun daina bin gafiya yanzu ina ji ko da sai ga samari da tarkon gafiya ana yawo gidaje gidaje to wannan irin tarkon akwai babba wanda dan adam za iya kamawa da shi idan aka ce ga tarko a gabanka kana tafiya abinda malamci faɗa a nan shine ko zai ya kama ka to in ma tarkon bai kama ka ba alal aqalla dai ba zancen sauri a tafiyarka domin kuwa wannan abin ya kawo maka at-ta'wiku zai kawo maka wato wani abu da zai kange ka akan hanya ina ce sai ka tsallake shi sai ka tsallake shi ko sai ka kewaye shi wannan in ka gan shi kenan ko kuma garin ka shiga cikin sa kai tuntube da shi ya koma gefe la'alla ko me aka yi ne ya kawo maka cikas a hanya kawo cikas ne shi ake ce ma at-ta'wiku mun fahimci abin to ma'ana ko da baka fada cikin tarkon ba to zai kawo maka cikas akan hanya wala najata kai babu fatsira min masayibihi daga wato tarkon shaytan wa makayibihi da makirce makircensa illa bi dawami isti'anati billahi ta'ala sai kawai ka dawama da neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ba ka da hanyar da za ka yi kamar da na ambata mana in dai kun riƙe wancan abin da faɗa da su yadda shaidan Allah ya ba shi ƙarfin ya ganka baka gan shi ba ya shiga jikinka baka sani ba ai ku an gaba da kai in ku haka ta samu ai ba ka da wani abu idan ba wanda ya fi shi ƙarfi ya taimaka maka ba wane ne ya fi shi ƙarfi Allah to ka zama tare da Allah kullum shine maganin a sharrin shaitan wa ta'arrudi kuma ka bijirar da kanka ma'ana ka aikata asbabi mardatihi abubuwan da za su sabbaba maka ka samu yardar Allah duk abin da zai sa ka samu yardar Allah to shine abin da za ka rika bi shi za ka nema shi za ka rika aikatawa wal tija'il qalbi ilayhi da kuma fakewar zuciya zuwa ga Allah zuciyarka gaba daya dogaranta fakewarta a jingina launinta don neman madadin taimako to ya koma ilaihi zuwa ga Allah wa iqbalihi alaihi da kuma ka fuskanci ubangiji fi harakatihi wa sakanatihi wajen motsinka da zamanka duk abin da za ka yi ya zama cewa kana tare da Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake so shi kake aikatawa abin da yake ki shi kake ki kake bari wattahaqquqi bidhulli al-ubudiyyati kuma ka tabbatar da kaskancin bauta wannan abin da ake cewa ubudiyya ma'ana zaman ka bawa ga Allah to kai kokarin da zaka tabbatar da wannan sifar ta tabbata akan ka da'iman wa abada kar a samu girman kai a zuciyarka Allah madaki ya faɗa a hadisi qudsi ko al-kibriya uridai yawa duk mutumin da yayi munaza'a da Allah ko akan wannan Allah madaki zai kama shi don ka Allah baya san girman kai kada ka dauki kanka wani abu sauko kasa sunanka bawa bawa na Allah makaskanci mabukaci matalauci sai an tallafa maka baka da karfi la haula laka wala quwwata illa bi rabbik to in kana da wannan surar ta ubudiyya a zuciyarka to a lokacin ne Allah zai jaka kusa da shi in ku kana kusa da shi ya tallafa maka ya taimaka maka to shaydan kuma sai dai ku sallama da shi amma in an barka da shi Allah ya rabu da kai aka samu khudlani Allah ya kyale ka to baka da wani karfi da zaka iya fin karfin shaydan da shi baka da wata dabara baka ganin ta ballan kana ka kama shi ka shaki kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi damar wannan abun dangane da shaydan wata ran ya kama shi ya shaki har ya wunsa a hannun sa ya faɗa a hadisi kuma ingantacce wannan Allah madaki ya ba shi kuma shaydan din da ake baiwa dan adam kowa yana sa masa irin wannan waswasin nan nan dan Allah sallallahu alaihi wasallam sai musulunta to kaga ba shike nan an fi yafi karfin sa ba to wannan abun tunda mu ba mu samu wannan ba ta yaya za mu yi magani shine mu koma zuwa ga Allah mahallicin mu mahallicin shedan iblis mahallicin duriyarsa shine kawai zai mana magani sharrinsa da dukkan abin da yake so ya mana na mugunta shine ma'anar shi wattahaqqi duk wannan abin nan maqufi ne akan inda yace illa bidawami listi'anati ko wa dawami ta'arrudi li asbabi mardatihi hakanan wa dawami iltija'i alqalbi ilayhi wa dawami iqbalihi alayhi fi harakati wa sakanati haka kuma wa dawami at-tahaqquqi bi dhulli al-ubudiyyati shi abin da ke yi da'iman ya zama da waɗannan sifofin kake Allah ka kun gane su dame dame neman taimakon Allah mun ji daya sannan ka aikata sabubban da za su jawo maka Allah ya yarda da kai zuciyarka ta fake da Allah baka da wata dabara banda ka koma zuwa ga Allah sannan ka fuskanci Ubangiji duk motsinka duk kwanciyarka duk zamanka duk tashinka kana tare da Allah ka buya a daki babu kowa ka rufe dakinka babu mai ganinka banda Ubangijinka to kada ka bari shedan ya fi karfinka kai kokari dama lokacin da mutum yake shi kadai shedan ya fi zuwa kusa da shi me yasa kullum ake bada shawara mutum ya rika samun abokin da zai zama tare da shi a mafi yawan lokaci yana hana shi yin aikin da ba daidai ba saboda in ga wani yana kallanka ba za ka samu damar da za ka yi wani abun da sako ba kun ba ki wani abu to haka shi yasa Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunanta mana ko tafiya mutum ya rika tafiya ba shi kadai ba ko ya rika samun abokin tafiya ana tafiya wannan yana taimaka masa wajen tunani-tunani na sharri wani abun kunya da menene ba zai yi shi ba zai kokari ya kame kansa wannan kuma duka tsaro ne daga Allah subhanahu wa ta'ala zai bai mutum amma in mutum ya buya shi kadai to babu hanyar da shedan ke so ya samu mutum irin ya same shi kadai saman kuga saurayi yana dakinsa ba aure da ƙarfin sha'awa yana son aure ya rasa ba dama ba aiki karatu ba ƙare ba sha'awa ta taso masa kuma ya kuya a daki shi kadai ga waya yana browsing ya kallo wani ya kallo wani ya kallo wani ƴan hotunan guduwa da hotunan wane ne da ma wanda suka fi wannan abin nan zama rashin tsari duka zai iya samun damar da zai kakkalle su in ku aka yi wannan abin yanzu da a ce shi ba shi kadai ne a dakin ba akwai wani ai ba zai kalli wannan ba kun fahimta nan to amma in shi kadai ne zai samu damar da zai waɗannan abubuwa to ba wani ne yake saka masa ba shedan ne shikenan kuma sai a fara tunanin yadda za a je a samu hanyar da za a aikata abin da Allah bai yarda da shi ba Allah tsare mu don haka ka samu wannan abubuwa neman taimakon Allah aikata abubuwan da Allah zai yarda da su abin nan wato fakewar zuciya zuwa ga Allah fuskantar Ubangiji cikin kowane lamari kuma siffar ubudiyya ta rabu da kai a kullum ka samu kaskancin cewa kai bawa ne Allah madaukaki shine Ubangijinka abun bautarka mun gane waɗannan sai ce allazi huwa aula ma talabbasa bihi al-insan wannan ubudiyya din ita ce mafi fitin mafi girma mafi daukakar mafi cancantar abinda dan adam zai wato talabbusi da shi zai sanya kamar rigarsa zai sanya shi ya takudi da shi ya zama koyo shi yana tare da shi idan har ka fita daga sifar ubudiyya ka samu kangarewa ka samu girman kai to shikenan Allah subhanahu wa ta'ala zai ji haushinka zai rabu da kai shikenan ka koma kuma baka da aboki baka da wanda za ka yi wani abu da shi in ba shedan ba amma idan ka zo da zulli na ubudiyya da kaskancin cewa kai bawa ne to a lokacin Allah maduki zai tallafa maka kuma zai tsare ka dan me sai ce liyahsula lahu ad-dukhul fi dhamani saboda in ka zo da wannan sifa ta ubudiyya ta tabbata tare da kai tare da kaskancin nan cewa kai bawa ne to a lokacin zaka samu daman zaka samu amincewa garanti wannan garanti ne ga garanti da Allah maduki ya gaya mana cikin alqur'ani inna ibadi laysa laka alaihim sultah ba Allah ya faɗi wannan ba waye ga wa shedan ya ga iblis lokacin da Allah madauki yace iblis tare da mala'iku su yi sujada ga annabi adam ayyaki da yaki mala'iku suka yi sujada baki ɗayan su Allah ya ga mana kullu fasajada almala'ikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba an yakuna ma as-sajidin ko قال يا ابليس ما لك الا تسجد ألا تكون مع الساجدين فيتني قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسلم شكنا ده ألا مركت قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ميتي قال فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين قال ربي فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض كنت ايه zan kawata musu a bayan kasa tunda ka tabar da ni ya Allah ka batar da ni to ni kuma a suratul al-a'raf cewa la aqudanna lahum siratakal mustaqim zan bambanke in zauna hanya in kana su bin hanyarka nan kuma sai ce la uzayyin wannan suratul hijr la uzayyinanna lakum fil ardi zan kawata musu a bayan kasa duk wani abu mara kyau zan amfani da dama in kawata musu su zo su yi ta aikata shi wannan alƙawarin abinda shedan ya dauka kenan gaban ubangiji subhanahu wataala sai da kansa amma shedan din sai ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin Allah mariki da mai ce masa inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina to wannan ya unta tamliki da akai idafar ibad zuwa ga Allah abinda malaki nufi kowa ya kokari ya shiga cikin ta in ka shiga cikin ta to a lokacin sai ka samu wannan garanti din sai ka zama inna daga cikin inna ibadi laysa laka alaihim sultan abinda malaki faɗa ke in ka shiga karkashin wannan sifa ta ubudiyya din ka bautawa Allah da risina da kaskancin cewa kai bawa ne babu girman kai tare da kai to a lokacin sai Allah sanya ka a wannan kwana da za a kare ku a kange ku daga shedan ya tafiri akan ku kuma da Allah mai faɗa inna ibadi laysa laka alaihim sultan lalle bayina ba ka da wani iko akan su sultan anan abinda ake nufi da shi kenan iko tasalluti rinjaye ba za ka iya rinjayar su ba kaga kenan wannan waye mai ba da wannan karfin har shedan ya kasa rinjaye akan dan adam Allah za ka muka koma zuwa ga Allah mun samu maganin shedan sai ce fa hadhihi al-idafatu wannan idafa din wato idafa yake nufi wannan an bata mana dangana bawa zuwa ga Allah ake ce ibadi wannan ba karamin gata bane kun san ka'idar babul asma'i was sifat a cikin wasu darussa dai mun sha magana duk abin da aka yi idafar sa zuwa ga Allah al-mudafu ila Allah naw'ani abinda ake dangana wa Allah nau'i biyu ne yunzar idza kana aynan in abu ne da aka za a iya taba shi a ayyane wani abu ne mai jiki sai aka ce wannan na Allah ne to wannan sunanta idafatu tashrif wannan idafa ce ta mene ta tashrifi karramawa ce da girmamawa ga wannan abin da aka ce masa na Allah ko baitullah naqatullah kaga ba wai saboda ba wasu buyut ga masallatai duk buyutullah ne amma an ware ka'aba aka ce baitullah akwai sauran dabbobi akwai sauran raquma dukan su na Allah ne amma sai aka ware ta annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce naqatullah kuma ji abin dan a nuna girma gare ta to kowa da kowa kuma namiji da mace mutum da aljan duka bayin Allah ne amma da Allah ya ce inna ibadi ai kun ga ba yana nufin gaba ɗaya kowa da kowa ba ana nufin wanda ittasafa bi sifatul ubudiyya wa tazallala amama rabbihi shi ne abin da ake nufi wanda ya sifantu da sifar ubudiyya yana bauta wa Allah ya kaskanta gaban ubangiji to wannan sune bayin da Allah madauki ya girmama sifar dangana su zuwa gare shi dinnan dan karrabawa ne gare su as'alullahi an yaj'alani wa iyyakum min haula Allah madauki ya sanya mu a cikin wannan ibad na Allah subhanahu wataala yadda zamu samu wannan sultanin shedan ba zai samu rinjaye akan mu ba Allah ya hana shi sultani akan mu to sai yake cewa fa hadhihi al-idafatu hiya al-qati'atu bayna al-'abdi wa bayna ash-shayatin wannan idafa sirrin duk abin da dai baka da shedanu ka sai tasiri akan ka to wannan idafa ce in dai ka shiga cikin wannan ajin ibadillah to shikenan ka samu makari daga shedan baka bukatar ka je ka samu wai malamin ka kullun duk abin da zaka sai ka ga masa ya baka wannan duk malamin da ba hada ka da Allah zai ba wani abu zai baka da banka dogara da shi to bai taimake ka ba kuma ba san ka yake ba malami aikin sa shine ya nuna maka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rika yin kaza in addu'a ce ya koya maka irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata zai dauko daga aljihunsa ba a'a ya nuna maka abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wasu wurare ko ba wannan ayyananniya to ya nuna maka ka roki Allah da harshen ka da yaran da ka iya kada ka bari wani malami ya saka a wata hanya duk abin da zaka yi a ce sai ka je ka biya masa sai ce to yau da sa'a ko ba sa'a wannan ina faɗin malamin ne saboda malamai su mutane haka suke cewa malami amma abun malamai masu wannan aikin boka yane ba malamai bane daka ka rabu da duk wani kada ka bari ka dogara wannan abun wallahi yana da muhimmanci duk mutumin fa da ya yadda ya miƙa rayuwarsa zuwa ga wani mutum ko boka ko wani mai irin wannan siddabaro wai ya bashi wata kariya ya tsare shi daga abokan gaba ai akwai maganin hau abokan gaba sun tayar masa abokan aiki ba sa son ya ci gaba da irin waɗannan abubuwa duk ka zo ka ɗauki rayuwarka gaba ɗaya ka ɗora ma wani ɗan adam ka manta da Allah baka roƙonsa baka dogaro da shi baka neman ya tsare ka to wannan a lokacin sai Allah maɗauki ya rabu da mutum in ko Allah ya rabu da kai ila za ka aljihun shaidan mutum zai faɗa sai yadda ya aikata da shi Allah maɗauki ya kyauta. سيتفع هذه الإضافة هي القاطعة بين الأبد وبين الشياطين وحصولها سام تكما إذن إضافة جيد سام لن إضافة كفاميتا أساد كي أتكي إذا ألا وندائيني كي إن ألا يتي إلى متعينينا إلى باينا أتكا نتكنس ونكما كي كاسا أبن بأتي نفي دا باين ناسا karramawa ce da girmama ku in ba haka ba in an bari an yi shi ya ma kana cikin bayin sa tsau'an aukar ko kaki ko kaso kai bawan su ne tunda shi ke arzuta ka amma wanda ake nufi anan waɗanda suke aikata asbabi mardatihi suna aikata abinda Allah zai yarda da su to in ya yarda da su kuma to shi ke ne sa su a cikin bayin sa yadda in aka yi kiran nan ai za ka ji daɗi a ce da kai to gashi Allah maɗauki ya ba mu labari cewa waɗannan bayi na su kaɗai ne waɗanda shaitan ba zai samu sulfani a kansu ba sai ce wa husuluha da ka samuwar wannan idafa ɗin ta ina ne bi sababi tahqiqi maqamil ubudiyyati li rabbil alamin ana samun wannan matsayi ne a gun ubangiji in ka tabbatar da wannan maqami na ubudiyya ta in wa insha Allah in dai kun bi mu a hankali a cikin wannan littafi za mu ga me ake nufi da waɗannan abubuwa na ubudiyya wani ake so ne yanzu misali kwanaki nake wani zance mun ce ran juma'a ne yanzu hudu ba ina mamaki wannan abin da ake cewa muraqabar zuciya ya ake muka rasa shi mutum in ya kadaita daga shi sai ubangiji sai kaga a lokacin yake jin dadin ya saba wa Allah a waje yana jin kunyar ya saba wa Allah saboda dan adam zai gani dan adam zai je yada a gari cewa wani ashe yana kaza yana kaza wannan kunyar ita tafi damun wani yadda in ya ɓuya kuma sai ya ɗauka tunda ba dan adam bari ya sake abin da zai aikata ina ubangiji shi ba a kunyarsa mun fahimci wannan abin babban abin da zai taimaka wa mutum shine wallahi ya samu dawamul muraqaba zuciyarsa kullum tana kiyayewa ubangiji yana ganinsa ubangiji yana sanin me a zuciyarsa wannan shine bambanci tsakanin magabatan mu can da kuma mu irin yanzu yanzu ka ga yadda muke cika masallaci wajen sallah ana bada labarin daga cikin mutanen da ake bada labarin ke abin nan damuwarsu da sallah da gun karatu ba irin mutanen Najeriya kasar da zaka je ka samu irin wannan yanayin al'umma duk an fuskanta sallah an fito baki daya karatu an daji ana yi kadan zaka samu irin wannan a duniya wanda ya fita waje ya san wannan zai gaya maka amma abin mamaki in muka bar wannan sallar muna fita daga masallaci ana fita daga gun karatu ko yanzu aka yi wa'azi akan kasuwanci mutum yana zuwa kasuwarsa zai mole kwano zai cuci dan uwansa ko ba haka muke bane zai wani abu in ofishi ya koma ya taci wani abu wanda ba nasa ba na jama'a ya zo da shi gida ya ci da iyalinsa da abin da ba daidai ba me yasa muke haka dan me muke yawan cika masallaci amma zuciyar babu tsoron Allah a lokacin da muka kadaita in muka samu damar sako ba ma jin girman sakon nan cewa Allah baya son sa wannan abin da muka rasa shine muraqabar Allah a zukatan mu
ana samun wannan muratabar in mutum ya kyautata ubudiyya da alakarsa da Allah, ya zama kowanne sakon nasa, kowanne minti nasa baya manta cewa yana tare da Allah, kuma Allah na ganin sa. Allah ya taimake mu. Sannan yace wa ish'arul qalbi bi ikhlasil ilmi wa dawamil yaqin, da sanar da zuciya da ikhlasin ilimi, ko ilmi ne ko amal, yawwa ina jin ana wani nan aka samu kuskure, ikhlasul amal shi yafi, da sanar da zuciya, zuciya ta ji cewa tana ikhlasin aiki, wa dawamil yaqin, da kuma dawwamannan yaqin. فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص إذا زوتيا إنك شايد إتا تصاب تجيك إذا أشرب أنا تبقى شدع وأشرب في قلوبهم الحجلة وأك سنيا مسو أنا ننسل بوتر أم ملكي تولنكم أبن أجين في أسنيا مزوتيا أنا من إخلاصي قال سبحانه وتعالى دكما عبودية قريشي to in aka samu wannan sara inda Allah min al-muqarrabin, sai zama a wurin Allah, wannan bawa yana cikin al-muqarrabin, wato wadanda Allah ya kusantar da su. Wa shamilahu, sai kuma istisna'u, wannan togiya da aka yi ta illa ibadaka minhumul mukhlasin, nan wanda Ibn Qayyim yake so a qira'a yadda take a Hafs, mukhlasin ne, akwai qira'ar mukhlasin, to mukhlisin din ita yake nufi anan, saboda yana so ya kafa hujja da wannan ayar ne akan maganar ikhlasi. Kun fahimci abin? Yawwa, mana illa ibadaka minhumul mukhlisin, sai bayinka masu ikhlasi, to su ne waɗanda Allah maɗaukaki zai kare, shaidan ba zai samu iko a kansu ba. Mun fahimci abin da yake nufi? Cewa akwai qira'ar mukhlisin, illa ibadaka minhumul mukhlisin, mukhlisin ana son zaɓaɓɓu, sai bayinka da ka zaɓa. To nan tun da yana magana ne akan muhimmancin ikhlasul ubudiyyati lillahi ta'ala wa ikhlasul amali lillah, to ya istishhadin da yake da wannan aya yana so ya magana akan ikhlasi ne ba istikhlasi ba, ma'ana zabe ba, yana magana ne akan ikhlasi. Allah ka kun gane yau, dan haka idan mutum Allah ya taimake shi ya da ba istikhlasi nake so in ce ba, ma'ana ikhlasi dayan kuma shine abinda Allah madauki ya zabi mutum na mukhlasin, to ba shi yake magana ba, yana magana akan maganar ikhlasi. In har kana da ikhlasi, ubudiyyar ka da gaske kake cewa kai bawa ne na Allah, kuma sannan kana tsarkake ayyukanka domin Allah shi kadai, to a lokacin zaka samu wani istisna'i ya shafe ka. Ai kun san da istisna'i, togiyar da Allah ya yi cewa banda bayi na kaza da kaza da kaza, to a lokacin zaka samu shiga, saboda ka samu wannan sifa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata dangane da bayinsa. Saboda lokaci za mu tsaya a nan, sai mu tashi inda yake wallamma manallahu alkarimu bi lutfihi bi litla'i ala ma atla'a alayhi, amma maganar Ibn Qayyim zai ga mana sababin rubuta wannan littafi. Yau mun zo kusa da ƙarshen muqaddima, zai faɗi dalilin da yasa Allah madauki ya hore masa damar karance-karancen da ya hango waɗannan abubuwa na lamarin zuciya da cututtukanta da magungunanta da kuma abubuwan da za su sa mutum ya miƙe a kan hanya, su sai zauna ya sai ya rubuta wannan littafi don ya taimaka wa kansa kamar da za mu zo mu ji. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu, mu da muke ƙoƙarin mu karanta mu fahimtar ma, Allah ya sa mu dage mu gane abin da yake faɗi, kuma mu yi aiki da abin da malamin ya ambata mana. Allah ya tallafa mana da taufiki daga gare shi, Allah ya sa mu cikin salihan bayinsa, Allah ya hana mu karkacewa da bata, Allah ya sa mu miƙe akan hanyar daidai har zuwa ƙarshen rayuwarmu. Duk abin da zai zo ya baiwa shaidan ƙarfi, ya samu ƙarfi akan mu da sultani, Allah ya kauda wannan abu. Allah ya sa mu cikin bayinsa waɗanda suka fi ƙarfin shaidan, su kuma suka tsaya akan tafarki madaidaici. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عليكم السلام. نعم. جمد إضافة. إيه. أو نافذ الإبن فاتيبا. هذا كون قيامة اللوكة. لا da sai ta shigo cikin karatu ko yayi dayar ita ce idan aka yi idafar wani abu wanda ba aini bane ma'ana ce aka wanda ba a ganin ta to wannan sifa ce ga Allah duk inda Allah ya ce yadi kamar da yace liman khalaqtu bi yadayya ai kaga idafa ce ya raba hannu zuwa gare shi to hannun nan tunda ba ganin sa muke ba to wannan sifa ce ga Allah haka nan Allah mai hakuri ne Allah mai kaza da kaza dinin siffofi dai wanda na Allah ne in yi idafa su zuwa ga kansa to sai a ce wannan sifa ce ta Allah ya siffantu da ita ba girmamawa ce ga wannan abu kamar yadda yake rantsuwa kaga mu ba ma rantsuwa sai da shi shi kuma saboda girmama wani abu da ke cikin halittarsa yakan zabo ne ya girmama shi saboda jama'a su ga girmansa sai rantsuwa da shi kamar rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar dare rana wata duk Allah madauki ya rantsa da su dan ya nuna mana muhimmancin su a rayuwar mu wannan ta bangaren rantsuwa ta bangaren abin da ya shafi idafa da su ne wadannan abubuwa biyu ko wani abu ne wanda za a gani to tashrifi ne da girmamawa ko kuma wani abu ne da ba a ganin sa to sifa ce ga Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah ku tuna mana darasin gaba ma saki maimaita wani abu a cikin sa insha Allah na'am eh gaskiya ne muna roƙon Allah mu dauki Allah ya taimake kun san akwai wani bawan Allah malam lawal mai doki ɗaya daga cikin mutane wato mazaje masu kokarin hidima ga addinin musulunci yana cikin makusantan mai alfarma sarki musulmi wajen hidima ga aikin addini kuma sannan da daddan tsohon shugaba ne a harkar MSS harka da inda ta da'awa ce da taimakon jama'a kuma shine shugaban hukumar zakka ta jihar Sokoto yau kwana hudu kenan masu sace mutane sun sace shi suna wa neman har miliyan 50 har yanzu tattaunawa ake da su akan ya za a kare mai ta'addu'a Allah ya kawo mana karshen waɗannan musibu Allah ya fito da shi lafiya da shi da iyalin nasa duk da dai an samu magana mai daɗin cewa ana tattaunawa da shi kuma yana cikin kwanciyar hankali ta bangaren abinci ba sa hana shi kuma sannan suna ba shi yana ibada har hira suke wai ana ce suna ce masa wai mutumin kirki ne kai kaza ne to mutumin kirki ku kyale shi ya tafi gida ba Allah sauki Allah subhanahu wa ta'ala yake roƙo ya fito da shi haka dukkan ƴan uwa musulmi da suka fada irin wannan hadari Allah ya fito da su muna roƙon Allah madauki ba wa wannan gwamnati tamu ƙarfin da za ta maganin waɗannan al'amura Allah ya taimaki ma'aikatan tsaro su fi ƙarfin wannan abu in kuma akwai wasu da suke da hannu daga cikinsu muna roƙon Allah ya mana maganinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan wahalar da ake ciki ko ita ta isa balle sai a ce a cikin wannan wahalar a ce a je a matso miliyan nawa mata su suna sai da gwalagwalansu ana ta sai da kaya saboda a ceto ran mutum dan kuma wannan ran nasa ya fi muhimmanci da wannan amma to waɗannan masu sata nan me suke so ne kuma komai na kowane gida sai an tatse kenan mutum ya je banki ya karɓo kuɗi zana aikin gina makaranta a biyo shi gida a fasa gilashi a ɗau kuɗi idan suka mallam bukatar ka zaure mako ɗaya da ya wuce kuɗin makaranta ginin makaranta ta islamiyya da rashin tausayi a zo a fasa gilas a sace a kofar gidansa yana shirin ya zo ya tafi shikenan kuma ba mai bin sa kai ka ɗauka kamar ana shiryawa da ma'aikatan banki duk wanda ya zo ya karɓi wani babban kuɗi akwai waɗanda suke gaya ba sai su bi shi to Allah mu dauke kawo mana ƙarshen waɗannan abubuwa Allah kuma ya canza mana hali mai kyau Allah ya canza mana halayenmu mu koma mutanen kirki ƙasarmu gaba ɗaya muna roƙon Allah mu dauke ya taimake ta ya tallafa mata kada ya bata da khudlani Allah ya taimake mu ya maida mu kan turba madaidaiciya Allah ya ba mu zaman lafiya wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad.
وعليكم السلام ورحمة الله.